Daga birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol da tashar Mutavia Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio dake kuma siya kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahouse.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Hafsat dan mai sorci daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muka sake dawo muku da wani sabon shirin a cikin shirin namu za ku ji matakin da gwamnatin jihar Zamfara ta dauka na kawo karshen kashe-kashen da ake yi a ciki
barin mun bada umarni duk wanda yake rike da wannan bindigar da ake aika da ita in soja ko dan sanda ya ganshi ba bukata ya kuma shakan iskar duniya
za kuma ku ji inda a jamhuriyar Niger wata kotu ta bada umarni a bude wani gidan radio da aka rufe ba bisa ka'ida ba
kamar da ku gani bayan kwanaki 5 da bamu samu muka shigo nan wajen ma'aikatanmu ba yau Allah guna murana jami'an tsaro sun tafi ga mu shigo
Sannan bayan mun kawo muku rahotannin da muke da su zamu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kada a manta a sa alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jami'an tsaron Isra'ila sun hallaka Falisɗinawa akalla 12 baya ga rawanta wasu ɗaruruwa a yau dinnan Juma'a akan iyakar Isra'ilar da Gaza, cewar ma'aikatar lafiya ta Falisɗinu. Rundunar sojin Isra'ila ta ce sojojinta sun yi amfani da abin da ta kira abubuwan tarwatsa masu bore wajen tarwatsa ɗaya daga cikin zanga-zanga mafiya girma da kuma tashi-tashin hankula akan iyakar kasar da Falisɗinu wanda Falisɗinu suka taɓa yi cikin shekarun nan. Tashin hankalin ya barke ne yayin da Falisɗinawa ke dosar kan iyakar. Rundunar sojin Isra'ila ta ce sojojinta sun maida martani kan waɗanda ta kira ainihin masu ingiza mutane waɗanda ke jifa duwatsu suna kuma mirgina tawin da ke ci da wuta. Ma'aikatar ta ce sojojin Isra'ila sun yi amfani da harsasan gaske da kuma harsasan da aka mulmula da roba da barkonon tsohuwa inda suka kashe Falisɗinawa akalla 12 baya ga wasu akalla 550 da suka raunata. Fatar shugaban Rasha ta Kremlin ta bada umarnin ficewa daga ƙasar ga waɗanda ta kira jami'an diflomasiyya marasa ƙaunar mu daga yan ƙasashen yammacin duniya da dama. A martaninta kan haɗa kai da ƙasashen yammacin duniya suka yi wajen kurar jami'an diflomasiyyarta. Ga dukkan alamu Rasha ta fi auna jami'an diflomasiyyar Burtaniya a wannan kurar, inda ta gaya ma jakadan Burtaniya a Rasha cewa an bashi wata guda kawai ya rage yawan ma'aikatansa zuwa daidai da yawan ma'aikatan diflomasiyyar Rasha da ke Burtaniya. Wannan matakin ramugayya na zuwa ne kwana guda bayan da Rasha ta kori jami'an diflomasiyyar Amurka 60 tare kuma da rufe karamin ofishin jakadancin Amurka da ke St. Petersburg. An ga jami'an diflomasiyyar Jamus da Netherlands da Ukraine da Faransa da Italiya da kuma Poland da kuma dai Croatia da Belgium da Sweden da Australia da Canada da jamhuriyar Czech na isowa ginin ma'aikatar harkokin wajen Rasha a motocinsu na aiki. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauke wani tsari na tsohuwar gwamnatin Obama, tsarin da ya hana jami'an shigi da fici tsare mata masu ciki da ake shirin kura daga ƙasar. Daga yanzu za a saki mace mai ciki ne kawai idan jami'an kwastan da na shigi da fici suka ga hakan ya dace saboda irin yanayinta. A tsarin baya bakin haure mata masu ciki waɗanda ke fuskantar kamu akan yadda a sake su ne bisa sharadin beli ko kuma sa ido. To amma shugaba Donald Trump ya bayar da umarnin a ci gaba da tsare ƙarin bakin haure mata masu ciki. Ya ce hujjarsa kuwa ita ce ana sakin su da yawa kuma sam ba su gurfana wajen sauraron shari'ar ta sakiyar su zuwa ƙasashen su, wannan canjin tsarin jami'an shigi da fici ne suka aika da shi ga majalisar dokokin kasar da safiyar jiya Alhamis. Sannan daga baya kuma aka bayar da sanarwar hakan a wata hirar da ta waya da manema labarai. Jiya Alhamis a kasar Brazil, 'yan sandan tarayya sun damke wasu mutane da dama masu alaka da shugaba Michel Temer, wanda ake zargi da karɓar cin hanci kafin bayar da kwangila ga kamfanoni a tashar jirgin ruwa mafi girma a kasar. Alƙalin kotun kolin kasar Roberto Barroso, wanda ke shugabantar binciken tashar jirgin ruwan ta Sao Paulo, shine ya bayar da umarnin kama mutanen. Ofishin Attorney General din shari'ar kasar ya ce an gudanar da kame a garin Santos ne a matsayin wani bangare na binciken da ake gudanarwa kan zargin tafka rashin gaskiya wajen tafi da dokar gudanar da tasoshin jiragen ruwan Brazil.
Ibrahim Ka'alma Sai Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da Najeriya, inda gwamnan jihar Zamfara ya bada umarnin a dau mataki kan duk wanda aka samu dauke da muggan makamai musamman bindigar AK-47 domin kawo zaman lafiya a jihar.
A lokacin wata ziyarar da ya kai domin jajantawa iyalai da dukkan al'ummar yankin bisa harin da ƴan bindigar suka kai, gwamnan jihar ta Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar ya ce tura ta kai bango kuma tuni da wannan al'amari ya kazamce, don haka ya zama wajibi a dauki tsauraran mataki akan lamarin.
Mun bada umarni duk wanda yake rike da wannan bindigar da ake aika da ita, in soja ko dan sanda ya ganshi ba bukata ya kuma shakan iskar duniya, saboda ya kashe wasu mutane babu adadi. Saboda haka zama ne a cikin al'umma musiba ne, saboda haka zama kawo da musiba. Duk wani wanda aka gani a cikin jeji da yana rataye da wannan bindigar, makiyin al'umma ne, su ma makiyin su ne, saboda haka ya kamata ya tabi.
Gwamnan wanda ya dade yana zargin jami'an tsaro da yin rikon sakainar kashi da lamarin na jihar Zamfara, ya kara jaddadawa shugabannin hukumomin tsaro da su ma suke a wajen cewa wannan umurnin yayi shi ne da yawun shugaban kasa Muhammadu Buhari.
Abu uku muka ambata cewa wanda ke taimaka musu ko ayi text a karbi kuɗi, ko ya karbi kuɗi ya kai musu, ko wanda ke karɓar kuɗin, ko wanda ke aikin, duk hukunci iri guda za su kanta, babu bukatar sai a zo kowace kotu.
Sarkin Zamfara Anka Attahiru Muhammad, wanda shine shugaban majalisar masarautu ta jihar, ya dora alhakin ci gaba da kai hare-hare a jihar da halayyar wasu baragurbin jami'an 'yan sanda da alkalai.
Da 'yan sanda da alkalai suna jabar matsalar Najeriya na Zamfara, domin su ke sakin barayi da 'yan fashi da makami. Ina ma magana tun 2004 kenan, abin yayi kamari ana sakin su har sai dan in suka aka sako su su kashe waɗanda suka ba da labarin su ko suka kama su. To jama'a ba su da zaɓi, su kuma sai da an sako mutum in aka sako nan ɓarawo sun tabbatar da zai kashe su, to sai su yi mashi rigyaya, ka ji abin da ya fara.
To sai dai na nemi jin ta bakin kwamishinan 'yan sandan jihar ta Zamfara Kenneth Ebrimson dangane da sabon umarnin na kawar da duk wanda aka ganshi da bindiga ba bisa ka'ida ba a jihar idan ba jami'in tsaro ba ne.
No, you know, earlier we have given ultimatum of those in possession of illegal and prohibited fire.
Yace aida ma mun bada wa'adin kwanaki 21 ga duk wanda ke rike da makami ba bisa ka'ida ba da ya mika shi, kuma tuni da wa'adin ya kare, don haka duk wanda muka ganshi rike da bindiga zamu tabbatar da kama shi tare da gofanar da shi a gaban shari'a kamar yadda doka ta tanada. Da yammacin jiya ne dai aka sami yin jana'izar gawarwaki fiye da 30 biyo bayan hari na baya-bayan nan da 'yan bindiga suka kai a garin Bawar Daji da ke karamar hukumar mulki ta Anka. Har Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka daga Anka a Najeriya.
To a gaida Murtala Faruk. Sai kuma mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda wata kotun birnin Yamai ta umarci hukumomin kasar da su gaggauta janye jami'an tsaro da suka jibge a kofar wani gidan rediyo mai zaman kansa wanda aka rufe jim kadan bayan wata hira da wani jami'in fafutuka mai adawa da dokar harajin kasar. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemin Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A wajejen karfe 9:30 na safiyar wannan Juma'a ne jami'an tsaron da aka girke a gidan rediyo da talabijin labari suka fice daga mashigar wannan tasha da ta shafa kwanaki 5 ba tare da an ji duriyar ta ba. Zuwan akawun kotun da ke bin diddigin wannan al'amari ya bada damar bude kofofin wannan tasha. Daya daga cikin daraktocin ta Hassan Saleh Mustafa na cewa
kamar da ku gani bayan kwanaki 5 da bamu samu muka shigo nan wajen ma'aikatan mu ba, yau Allah ya gudanar da ranar jami'an tsaro sun tafi ga mun shigo, za mu ci gaba da yin aiki yanda ya kamata, yanda doka ta ce mi shi mai gidan wannan kamfani na watsa labarai Al Idris wanda yake gidan kaso na Filinge. Insha Allah muna tare da shi, muna tare da shi gobe, kuma muna tabbatar mishi da cewa abin da ya san labari ɗin tana yi ba a ja da baya, kuma za a ci gaba insha Allah a cikin yanda doka ta ba mu dama mu yi abu. Muna ƙara jinjina ma al'umma gaba ɗaya.
Tun farkon rufe gidan rediyon na labari, jami'an kare haƙƙin ɗan adam irin su Salisu Ahmadu na kungiyar Tournon Lafage ke kai da kawo a matsayin goyon baya ga 'yan jarida masu zaman kansu.
Ya kamata doka daga jujiya ce ga abin da ya kamata a yi, ko a kiyaye. Amma in yi zuban tozo sa sun labe da riga iko, sai abin da suka garama da doka sai mu ce gaskiya a kubanna. To a mulkin demokradiyya wanda ya zamanto dokoki gare shi, mulkin akwai kowa ya kamata a kiyaye doka, kuma ya zamanto su suka kiyaye dokoki, mun yi su a yi ba tamanni.
A yammacin Larabar da ta gabata ne kotun ya mai ta umarci hukumomi su janye jami'an tsaro daga gidan rediyon na labari. Saboda a cewar alkali, matakin dakatar da shirye-shiryen tashar ya saba wa doka, kamar yadda ita ma hukumar sadarwa ta CSA ta buƙaci ministan cikin gida ya janye jami'ansa daga mashigar kafar ta labari, sai dai shiru kake ji har zuwa hantsin yau Juma'a, abinda ya haifar da tayar da jujuyoyin wuya daga kungiyoyi daban-daban da ke ganin demokradiyya na huskantar barazana. Niger, Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mumuni Barma, kafin mu bude layukan wayar mu a shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Salamu alaikum, ga kira ya shigo mana daga Zaria.
Wa alaikum.
Wa alaikum salam, wane ne daga Zaria?
Kuna magana da Honorable Ibrahim Sadonon Kufena ne daga karamar hukumar Zaria.
To Honorable, menene ra'ayinka?
To ni ra'ayina game da gwamnatin jihar Kaduna ne da abin da ya shafi primary education.
To
muna roƙon gwamnatin jihar Kaduna ta duba a makarantun primary education na jihar Kaduna. Malaman da ake cewa an kawo ba a kawo ba, yaranmu suna ta yawo hanya suna dawowa ba malamai a makarantu.
To
muna so da Allah gwamnatin jihar Kaduna ta bar farfaganda, ta fito ta faɗa ma mutane gaskiya, ta tura malamai makarantun primary na jihar Kaduna.
To mun gode kwarai da gaske. Ga kuma mun samu wani kira daga Niger. Salamu alaikum.
Amin alaikum salam. Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba.
To Ibrahim mai wankin hula, me ke tafa da kai?
To ni yau ra'ayina akan abin da yake faruwa akan Zamfara ne. Game da wannan bayanin da ya da cewa duk wanda aka samu da makami a kama shi, to gaskiya ya faɗa ne a baki amma ba zai aiki da shi ba.
To
dan saboda yanzu ba abin da ya dace da wannan gwamnan, kawai a kama shi a hukunta shi sannan a samu wani a dora, ko da bangaren ainihin mulkin soja ne a mayar a wannan jiha.
To mun gode kwarai da gaske. Ga wani kira ya shigo mana daga Sokoto.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Magana Dallo Garba ina Sokoto, Najeriya, daga nan Sokoto.
Wa alaikum assalam. To menene ra'ayinka?
Eh, So ni kira na ina kira ga musamman ma ga gwamnatin jihar Sokoto da kuma kwamitin ruwa na jihar Sokoto.
To
taimaka musamman ma a garin mu na Dina a halin yanzu gaskiya muna matsalar fuskantar matsalar ruwan sha. Da haka muna kira ga wannan gwamnatoci da wannan gwamnatin tamu ta jihar Sokoto a karkashin jagoranci Aminu Wajiri Tambuwal ya taimaka ro Allah ya magance muna matsalar ruwan sha a garin Dina da kewaye. Dan daidai da babban birnin jihar Sokoto ana fuskantar matsalar ruwan sha. Da haka muna kira wannan gwamnati ro Allah a taimaka muna.
To mun gode kwarai da gaske. Ga kuma kira daga Yobe. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wa ke magana daga Yobe?
Sarkin Fawa Muhammad daga garin Dabti.
To Sarkin Fawa muna sauraron ka.
Wato ra'ayina abin da yake faruwa kamar da abin da yake faruwa a jihar Zamfara. Abin da yake faruwa a jihar Zamfara abin ne na da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko maganan da gwamna ya faɗa zuwa rubutaninku da cewa duk wanda aka gani da makami a kama. To hakan da gwamna ya faɗa ya faɗa daidai ne. Sai jami'ai zai ta jami'ai zuba ido akan abubuwan da yake faruwa. Saboda yanzu da kuka duba abubuwan irin mutanen da aka ce abin nan ai zai ba kamaki ba tausayi ba addini kwata-kwata a cikin sakawar imani ne. Yanzu ka.
To mun gode kwarai da gaske, bari mu koma Kaduna. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, barkanki da aiki.
Yawwa barka dai, wa ke magana?
Ibrahim Alaramma ne Rigacikun Kaduna.
To Ibrahim Alaramma me ke tafa da kai?
To gaskiya ni ma hankali na karkata ne a zuwa ga Zamfara da ganin irin kashe-kashen da ake samu. Yana da kyau dai ga gwamnati mun san tana kokari to gaskiyar magana ta kara domin al'ummar nan fa su ake mulka. Yau in aka ce ba al'umma to gwamnatin ma gabaki ɗaya ba ta, kuma su ma majalisa su duba wannan al'amari a ga cewa an samar da ingantaccen tsaro a wannan yankin har izuwa lokacin da komai zai lafa. Allah ya kara ba mu zaman lafiya gaba
ɗaya. Mun gode kwarai da gaske. To sai kuma mu je jihar Kebbi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Malama barka da aiki.
Yawwa barka ka dai. Wa yake magana daga Kebbi?
Suna na Bala na Buta na Sarawa Kanji amma ina nan Kebbi Shanga local government.
To Bala na Buta me ke tafa da kai? Amma kamar sai ka dan rage muryar radio ka kadan.
A insha Allah wani ma tare da radio, ban tare da radio.
To me ke tafa da kai?
To ni ma ra'ayina ya koma jihar mu saboda ni ma dan jihar Zamfara ne, saboda yankin Maru local government nake ni mutumin dan kurmi ne. Amma gaskiya ya kamata shi mai girma gwamna tun da dadewa ya dace ya dauki wannan matakin.
To
ba wai yanzu ya dace ya dauki wannan matakin ba tun da dadewa, amma kuma haka da anka dauka Allah ya sa haka shine ya fi mana zama alkhairi. Ubangiji Allah shi kara tsare mana Najeriya, shi tsare mana jihar mu. Amina kenan, suna na Bala na Buta, na gode.
To amin, mun gode muwa. Bari mu koma jihar Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ina muku barka da dai.
Yawwa barka ka dai, wa yake magana?
Daga kamfanin fate dake Kaduna dake Jadi.
To menene ra'ayinka?
Wato ba shakka ni rubon arziki da shi kurkura kai gaban rundunar sojojin Najeriya.
To
da dubbana na kusa da shi idan yana ji don girman Allah mun san sojoji jami'an tsaro suna kokari a kasar nan. Amma kalmar nan da ya sa na operation zaman lafiya dole, muna roƙon Allah sai dole nan ya kire shi. Allah ke da ikon dole, ba mu da ikon mu Allah dole.
To
sai Allah ya ji garkan mu da irin bala'i iri ka ganan Zamfara, ka ganan mu da rashin samun zaman lafiya. Wannan kalmar dole Allah ta sa mu roƙon shi arziki da dole nan. A sa operation zaman lafiya in Allah ya yarda, ko wani kalma wanda za a sa sunan Allah.
To mun gode kwarai da gaske. Ga kuma kira daga jihar Adamawa.
Assalamu alaikum, Marwa Abubakar ne daga jihar Adamawa.
To alaikum assalam, menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina gudumawa na ina neman goyon bayan yan jarida ne. Kananan matsaloli wanda talagawa suke fuskanta yana nan a jiha ne.
To
wanda kuma ba dan jarida ba, ba wanda zai kwace mu wannan kangin rayuwa. Ainihin damuwan da muke da shi ina abubuwan da yake cima talagawa to a kwarya kananan local kotunan da a gari inda ake danna ake yin talagawa, za ka ga dan talaga kan kasan abu za a daure shi dan mai kudi kuma zai kwana ba, za a buga waya daga sama a zo a sake shi. Sannan wanda ya aikata babban laifi an sake kai dan talaga an zo rike. To muna neman goyon bayan 'yan jarida su sa mana ido a kan kananan kotuna.
To mun gode kwarai da gaske da ra'ayinka. Mun kuma gode da sauran mutanen da suka kira mu a cigaba da kira mu a duk lokacin da muka bude layin waya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 4:50 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni.
Wasanni a takaice. Lokacin inda mutum zai ta kasar Jamhuriyar Kamaru sun zagwa a kasar Kuwait domin gasar sada zumunci a tsakanin kasashen guda biyu anda inda mutum sulhan ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta watsawa kasar Kuwait balabalai guda uku a ragata ita kuma kasar ta Kuwait ta jefa kwallo daya a ragar kasar Jamhuriyar Kamaru anda dai tabarman gasar kasar Kamaru na da ci uku kasar Kuwait kuma na da ci daya amma kulub din kasar Jamhuriyar Kamaru ba su tafi da wani cikakken malamin kwallon kafa ba na kasar sai dai na rikon kwarya wannan ne yasa na tambayi mai sana'ar horis da matasan kasar gasan kwallon kafa Sulemani ya yi mini fashin baki kan yanda kasar ta Jamhuriyar Kamaru masu ruwa da tsaki a sha'anin kwallon kafan kasar za su iya danka kulub din ga hannun wani koci wanda ya fito daga kasar
ma falan garba abinda zan gaya maka abinda muka jira ne tun shekaru yau da kamar shekara 10 muna kai kukanmu gurin masu tafiyar da kwallon kafa a Kamaru mun nuna musu mun ce kococin Kamaru bakake wanda suke aiki za su iya cimma burinsu za su iya rawan gani a duk wani babban wasa da za a iya yi a kasashen waje ko zuwa kofin Afrika ko kuma zuwa kofin duniya ka san shi Alexander Bellingham nan wanda aka ba shi rikon kwarya na yanzu coach ne da ya fara rikon kwarya yanzu ran rikon kwayen shi na biyu kenan kuma duk lokacin da ya je wasa yana samun galaba saboda haka mu mun cewa jama'a masu lura da kwallon kafa a Kamaru su ji tsoron ba wa coaches bakake na Kamaru hannu su tafiyar da wayansu abubuwa na kwallon kafa a Kamaru don abinda Bature zai kawo baki ma zai iya yi don duk muna tafiya wannan makarantun neman ilimin koyar da shi wannan kwallon kafa saboda haka ni gani na in aka ba wa dan kasa dan Kamaru rikon kasar Kamaru kwallon kafan kasar Kamaru zai iya cin maburi kai zai iya samun waɗansu problem ne na kaman zan iya ce politics za iya ce mishi to fa ga shi an saka muna so ka kira mana wane ko wane ba za bar shi yayi aiki kaman da ake barin turawan ake bar musu hannu ba su yi aiki to a wannan gurin ne zai samu matsala amma an ba shi free charge aka ce yayi aiki shi zai zabo ya dan wasan da suke kasashen waje da wanda suke gida ya samu ya hada su fitar madara abin nan tin mai kyau nake gani coach Kamaru suna da wannan daman da za su yi wannan aiki
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Donald Trump ya tashi tsaye haikan wajen magance tsarin manufofin ciniki na kasar China wanda suke cutar da kirkire-kirkiren Amurka. Shugaban kasar Amurka ya bayyana cewa Amurka za ta dubi yiwuwar ƙara haraji na kashi 25 daga cikin 100 akan wasu hajoji da ke cikin waɗanda manufofin ciniki na China da ke ƙwarar Amurka, ciki har da masu alaka da harkan sufurin sararin samaniya. Fasahun sadarwa da kuma injina. Haka kuma wakilin harkan cinikayyen Amurka zai tunkari manufofin bayar da lasisi ga kamfanonin kere-kere masu nuna bambanci da China ke amfani da su ta hanyar wasu matakai na hukumar ciniki ta duniya da take takaddamarwa a kansu. Bayan duka wannan, Ma'aikatar Baitul Maliyan Amurka za ta gabatar da shawarwarin saka wasu sharuɗa ƙayyade hannayen jari da China za ta iya sakawa wa wasu masana'antun fasahu na Amurka. Wakilin cinikayyen Amurka ne ya jagoranci binciken a ƙarƙashin dokar ciniki mai lamba
301 ta hudar kasuwanci ta shekarar 1974 wanda ya ba wa shugaban Amurka daman tantance tsare-tsaren kasuwanci marar fa'ida da za su iya takurawa harkokinta na kasuwanci. Wannan shine bincike na farko tun shekara ta 2013 da ya nuna cewa China tana amfani da wasu cibiyoyin kasashen waje wanda suka hada da kafa kamfanoni da matakan kuma tare da sharuɗan bada lasisi duk wajen saka matsin lamba akan kamfanonin Amurka su mika fasahunsu ga hannun kamfanonin kasar ta China. China tana buƙatar kamfanonin ƙasashen waje da ke neman sababbin motocinsu masu aiki da lantarki da su tona asiri duk fasahun da aka yi amfani da su wajen ƙera motocin. A ƙarshe, binciken ya cimma matsayar cewa sau da yawa China tana matsawa kamfanonin Amurka da ke neman fasahunsu don sake ƙera hajojin su rinƙa ƙerawa ba tare da an yi aiki da dokokin da tsarin kasuwanci ya tanadar ba. China tana shatawa wasu ka'idoji akan mallakar kayan basira da fasahar ƙasashen waje a cikin ƙasarsu, amma ba ta iyakance ka'idoji a tsakanin nata kamfanonin da 'yan kasuwa. Sannan kuma China ba ta nuna adalci wajen yadda take tilastawa wasu sharuɗa wajen bada lasisin mallakar fasahun basira da na ƙasashen ƙetare don ganin cewa neman kamfanoninta sun mallaki fasahun basira na Amurka. Har ila yau, binciken ya nuna cewa China tana kutsan yanar gizo domin samun sirrin kasuwancin Amurka. Ko a shekarar ta 2014, Amurka ta tuhuminci wasu sojojin China su 5 da laifin yin kutsan yanar gizo don leƙen asirin kamfanonin Amurka don samun nasarar kamfanonin China. An kiyasta cewa manufofin rashin adalcin China akan kuduri da yadda take gudanar da harkokinta yana sanadiyar asarar biliyoyin dala ga Amurka a kowace shekara. Satar arzikin Amurka da ake yi zai ƙare. A cewar shugaban Amurka, za mu kare masana'o'inmu kuma za mu kawo rangwame ga ma'aikatanmu. Wannan shine sharhin muryan Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai a takaice.
To a takaice, jami'an tsaron Isra'ila sun hallaka Falasɗinawa aƙalla 12 baya ga raunata wasu ɗaruruwa a yau ɗinnan Juma'a akan hanyar iyakar Isra'ila kai da Gaza a cewar ma'aikatan lafiya ta Falasɗinu. Matar mutumin nan da ya bindige mutane aƙalla 49 a wani wurin shakatawa da dare a Florida shekaru kusan 2 da suka gabata ba a same ta da laifi ba a tuhumar da aka mata na cewa ta taimaka masa wajen kai harin. Nuru Salman, wacce ke da shekaru 31 da haihuwa, ta fuskanci ɗaurin rai da rai muddin dai aka same ta da laifi. An tuhume ta da laifin taimakawa a ƙaddamar da harin ta'addanci, da ɓoye shaida da kuma gabatar da bayanan ƙarya ga jami'an tsaro. Gungun mutane 12 masu taimaka ma alƙali yanke hukunci sun wanke ta daga dukkanin zargin. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauke wani tsarin tsohuwar gwamnatin Obama, tsarin da ya hana jami'an shigi da fici tsare mata masu ciki da ake shirin kura daga ƙasar. Jiya Alhamis, a ƙasar Brazil, 'yan sandar tarayya sun damƙe wasu mutane da dama masu alaƙa da shugaba Michel Temer, wanda ake zargi da karɓar cin hanci kafin ya bayar da kwangila ga kamfanoni.
Da taƙaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Ibrahim Kalmasi Garba
da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lathis Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni, da injiniyan mu Shadrack, ni Hafsat Bello ɗan mai sauri ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya.